غير الذي في محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك أنكوا أنا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi domin ci gaba da karatu da muka saba yi mako mako a wannan majalisi mai albarka na Masjidul Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta tarihin khalifa na uku cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman dan Affan Allah madaukakin sarki ya yarda da shi wannan majalisi shine majalisin mu na farko bayan hutu da muka tafi na azumi da kuma hutun sallah amma kuma a cikin jerin karatu da muke yi na tarihin wannan khalifa shiryayye Uthman dan Affan Allah ya yarda da shi wannan majalisin zai zama shine majalisi na 21 a wannan yammaci na Alhamis 3 ga watan Dhulqa'ada hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wacce ta yi daidai da 1 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya. Idan ɗan uwa ba mu mance ba gabaninmu tafi hutu na azumi da sallah. Sallah azumi babin da muka shiga muke karatu cikinsa babi ne da ya kunshi bayani kan yadda aka yi mubaya'a wa sayyidina Uthman Allah madaukakin sarki ya yarda da shi har ya zama shine jagora na al'umma musulmi to abinda muka fara dubawa a wannan babi shine waɗanne matakai ne suka kai ga Uthman zama jagora mun duba bayani da yake kunshe da dalilai da sabubba da suka sa sayyidina Uthman ya zama jagora sai dai ba mu karkare bayanin yadda aka yi aka zabe shi a matsayin jagora din ba idan za a tuna a baya mun duba takaitaccen bayani kan lokacin da sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi bamajusa ya dafa masa wuka mai baki biyu wacce take da dafi a lokacin yana jagora ga al'umma musulmi sahabbai sun nemi yayi wasiya dangane da wanda zai mai gurbinsa wanda zai zamanto jagora a bayansa to sayyidina Uthman sayyidina Umar Allah ya yarda da shi bai yi wasiya din ba yace in har yayi wasiyar ma bai yi laifi ba domin akwai wanda ya rigaye shi yin wasiya din shine sayyidina Abu Bakar in kuma ya tafi ya bar mutane ba tare da yayi wasiyar ba nan ma yana da magabaci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah ya tafi ba tare da yayi wasiya ba yace to amma shi abin da zai yi zai tsaya a tsakiya zai dau wani sashe na abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta yadda ba zai ayyana yace inna rasuwani ne zai zama jagora bayana ba sannan kuma haka zalika zai dauki wani sashe na abin da sayyidina Abu Bakar yayi ta yadda ya zabo wasu mutane guda 6 yace idan an tashi zaben jagora kar ya fita cikin mutum 6 nan kaga kai tsaye ba za a ce ya ayyana ba, kuma ba za a ce ya tafi ya bar abin haka a rufe ba. Wannan shine abin da Sayyidina Umar yayi kamar yadda muka karanta a baya. Bayan yayi wannan ya sanya matakai da za a bi wajen zaben jagora, duka wannan mun karanta a baya. To bayan yayi wannan abu na ƙarshe da yayi shine sai yayi wasiya wa wanda za a zaba ya zamanto jagora a bayansa, wanda zai mai kujerarsa sai masa wasiya wacce take cike da nasihohi da faɗakarwa da jan hankali ga khalifa da zai zo a bayansa, ga amirul mu'minina da zai zo a bayansa. To wannan ita ce gabar da za mu tashi kanta, wasiya da Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki yadda da shi yayi majagoran da zai mai gurbinsa. Yace Awsal Faruq Umar radiyallahu anhu al-khalifata alladhi sayakhlufuhu fi qiyadati al-umma bi wasiyatin muhimmatin. Al-Faruq laqabi ne da ake yi wa Sayyidina Umar, yayi wasiya wa khalifan da zai zo bayansa, wasiyar da ya masa fi qiyadatil umma wajen jagoranta al'umma, ya masa wasiya kan yaya ya kamata ya jagoranci al'umma. Bi wasiyatin muhimma, da wasiya wacce take mai matukar muhimmanci. Qala fiha, Sayyidina Umar yace cikin wannan wasiyar tasa, usika bi taqwallahi wahda la sharika. Wannan wasiyarsa ta farko kenan ga khalifan da zai zo bayansa, ga khalifan da zai mai gurbinsa. Yace usika bi taqwallahi wahdahu la sharika, ina maka wasiya da taqwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Wannan ita ce wasiyar Sayyidina Umar ta farko. Wannan zai nuna maka yadda Sayyidina Umar ya tasirantu da Al-Qur'ani, domin Allah madaukakin sarki da kansa yayi wa bayinsa irin wannan wasiya din ta taqwa. Allah madaukakin sarki ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah ya ce lallai mun yi wasiya wa ahlul kitabi waɗanda suka zo gabanin, sa'annan kuma al'ummar annabi mun muku wasiya, da me Allah madaukakin sarki yayi wasiya wa ahlul kitabi, da me Allah madaukakin sarki yayi wasiya wa wannan al'umma ta manzon Allah, an ittaqullah, ya musu wasiya da su zamanto masu taqwa, taqwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan yake nuna mana tasirantuwar Sayyidina Umar da wannan littafi mai girma wanda aka saukar daga Allah madaukakin sarki, tasirantuwar Sayyidina Umar da shi, tunda Allah da kansa ya yi wasiya wa bayinsa da taqwa. To gashi Sayyidina Umar yana shirin barin duniya, yana wasiya wa khalifan da zai mai gurbinsa da taqwa. Tabbas duk wanda ya maka wasiya da taqwa ya maka komai, domin idan mutum ya zama mai taqwa yayi babban rabo duniya da lahira. Mecece taqwar nan? Malamai suka ce abin da ake nufi da taqwa ita ce an taja'ala bainaka wa baina iqabillahi hijaban aw sitran. Taqwa ita ce ka sanya shamaki tsakaninka da hukubar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. kenan duk wani abu da zai jefa ka cikin fushin Ubangiji ya zamanto ka guje masa, wannan ita ce takawa. Talq ibn Habib, ɗaya daga cikin magabata, yana fito mana da ma'anar takawa. Yace an ta'amala bi ta'ati Allah tarju thawaballah. Abinda ake nufi da takawa ita ce kai aiki wajen yin da'a wa Allah madaukakin sarki kana fatan sakamako daga gurin Allah. Wannan ita ce takawa. Duk wani abu da zaka yi na da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala kana fatan dacewa da sakamako mai gwabi daga gurin Ubangiji, wannan takawa ce. Yace wa an tatruka ma'siyatillahi takhafu iqaballah. Sa'annan kuma takawa kabar saban Allah saboda tsoron hukuba Allah. Wannan ita ce takawa. To duk wanda ya zama mai takawa ɗan uwa yayi babban rabo, kamar yadda muka yi bayani a nan gidan duniya da kuma gobe kiyama, domin aljanna ta masu takawa ce. Sannan kuma duk wani wanda zai yi aiki na neman yardar Ubangiji, Ubangiji yana karɓar aikin masu takawa. Duk wani aiki da za a yi a duniya Ubangiji na karɓan na masu takawa ne. Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina. Ai kawai Allah yana karɓa ne daga gurin masu takawa. Wanda suke masu takawa in suka yi aiki su ne Allah ke karɓar ayyukansu. Sa'annan kuma masu takawa Qur'anin nan da aka saukar shari'a ne gare su. Allah haka ya bayyana, ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'anin nan babu kokonto ba shakku cikinsa. Shi al-Qur'anin hudan lil muttaqin, shari'a ne ga masu takawa. To shi yasa babu wasiya da za ka yi wa mutum kamar wasiya da takawa. Takawa kuma muka ce ita ce mutum ya sanya shamaki tsakaninsa da hukubar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aljanna kamar yadda muka yi bayani ta masu takawa ce, haka Allah ya bayyana cikin Al-Qur'ani. Yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtar mu bayinsa cewar mu yi rige-rige, mu yi tsere-tsere wajen neman gafara Ubangiji. Wasari'u ila maghfiratin min rabbi, ku yi gaggawa wajen neman gafara Ubangiji, ku yi maza-maza wajen neman gafara Ubangiji. Wajannatin ardu hassamawatu wa ta'ala, da kuma neman aljanna wadda fadinta kamar fadin sammai da kasai. Ita wannan aljannar uiddat lil muttaqin, an tanade ta ne ga masu takawa. Duk wanda ya zama mai takawa dan aljanna. To wannan ita ce wasiyar sayyidina Umar ta farko da yake yi wa khalifan da zai zo a bayansa wanda zai mai gurbinsa. Yace wa usika bil muhajirin al awwalin khaira an ta'rifa lahum sabiqatan. Wannan wasiyar sayyidina Umar ta biyu kenan. Yace kuma ina maka wasiya dangane da wanda suka yi hijira na farko-farko, wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina dan su tsira da addininsu, su ma ina maka wasiya akansu. Wasiya wacce take ta alkaini, an ta'rifa lahum sabiqatan, kasan rigayensu da suka yi wajen shiga musulunci, rigayensu da suka yi wajen taimakawa addinin Allah, rigayensu da suka yi wajen taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan wata kima ce da suke da ita ta musamman. Idan ka tashi mu'amalanta su ka kula da wannan kimar tasu wacce suke ɗauke da ita na riga da yawa daga cikin bayin Allah shiga wannan addini na Allah, da kuma taimaka ma wannan addini na Allah, da taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kenan yana masa wasiya dangane da waɗannan bayin Allah suna da kima na musamman gurin Allah saboda su ne wanda suka shiga musulunci na farko-farko kuma suka bar garuruwansu da aka haife su garuruwan da aka haife su garin da basu san wani gari ba banda shi garin da a cikinsa suka taso a cikinsa suka girma a cikinsa suka yi aure a cikinsa suka hayayyafa cikinsa ne gidajensu yake cikinsa ne gonakinsu da kadarorinsu suke amma suka ce sun ji sun gani sun kwammace su gudu su bar duk wani abu da suka mallaka da dangi da iyaye da su tafi su tsira da addininsu don ka tashi ka kula da wannan falala tasu a wajen mu'amalantarsu wannan kamar ishara ce sayyidina Umar yake yi wa khalifan da zai mai gurbinsa cewar waɗannan mutane ka girmama su sa'annan kuma idan da wani abu zai faru daga gare su na kuskure ka ɗaga musu ƙafa saboda suna da tasiri da suka yi ma wannan addini na musulunci wasiyarsa ta uku yace wa usika bil ansari khaira sa'annan kuma ina maka wasiya dangane da al ansar sune mutan Madina waɗanda suka taimakawa al muhajirun suka taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbansa da suka yi hijira tare da shi daga Makka zuwa Madina to sayyidina Umar yana wasiyawa khalifan da zai maye gurbin sa wasiya wacce take ta alkairi dangane da waɗannan mutane al'ansa me yasa yake musu wannan wasiyar yake masa wannan wasiyar saboda su ma al'ansar bayi ne na Allah wanda suka yi abun ayaba suka yi abun ajinjina suka yi nagarta ma wannan addini na musulunci ta hanyar taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma taimakawa duk waɗanda suka yi hijira daga Makka suka dawo garinsu suka taimaka musu da gurin zama suka taimaka musu da abin da za su ci suka taimaka musu da sana'a to shi yasa aka kira su da al-ansar a wannan gabar sayyidina Umar yana wasiya da alkairi da duk wanda ya mai gurbin sa ya zama jagora ya kula da kimar waɗannan bayin Allah na gartar da suka yi wa addinin musulunci da kuma annabi da wanda suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa aqbil bil muhsinin duk wanda ya kyautata ka karbi kyautatawarsa ka jinjina masa ka kimanta abin da yake kyautatawa ka sakanya masa bisa ga kyautatawar da yake watajawaz an musii wanda kuma ya kuskure ka masa afuwa ka kauda kai saboda suna da nagarta da suka yi ma wannan addini na musulunci inda kuskure zai faru daga ɗaya daga cikinsu to ka kauda kai daga kuskurensa ka masa afuwa saboda yayi abin a zo a gani ma wannan addini na musulunci wannan magana ta sayyidina Umar ɗan uwa abin da zamu fahimta karkashinta shine idan mutum akwai nagarta da yayi wa addinin musulunci ko kuma yake yi wa addinin musulunci to yana da kyau idan mun tashi mu'amalantarsa masa mu'amala ta musamman yadda zamu mu'amalance shi ba zai zama kai daya ba zai zama daidai wa daida da yadda zamu mu'amalanci sauran mutane idan ya zamanto akwai nagarta da yayi wa addinin musulunci ko kuma yake yi wa addinin musulunci na farko akwai bukatar mu zamanto masu kimanta shi saboda me saboda hidima da dawainiya da yake yi wa addinin musulunci wannan sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sunna ce ta sahabban manzon Allah duk wani wanda yake da nagarta da yawa addinin musulunci to yakan ci alfarmar wannan nagartar ta yadda za a kimanta shi sa'annan inda wani kuskure zai faru daga gare shi za a daga masa kafa daga kafan da ba za a yi ma wani ba wanda ba kalansa to wannan zamu fahimci wannan gabar daga wannan bayani kenan yan uwa anan zamu fahimci cewa maluma da suke kokarin haskaka mana suke kokarin tsamo mu daga duhu na jahilci zuwa ga haske na ilimi suke kokarin dora mu akan turbadda zamu yi abubuwan da muka dace da yardar Ubangiji mu kauracewa abin da zai gadar mana da fushin Ubangiji kaga sunyi suna hidima wa addini addinin musulunci to yana da kyau yadda zamu mu'amalance su ba zai zama daidai da yadda zamu mu'amalance sauran mutane ya kamata su zama suna da matsayi na musamman a gurin mu me yasa saboda hidima da suke yi wa addinin musulunci hidima da suke yi wa al'umma musulmi na kokarin haskaka musu karantar da su abinda zai sa su tsira ranan gobe kiyama gaban Ubangiji subhanahu wataala sa'annan kuma idan da za a samu tseko daga gurin ɗaya daga cikinsu ko wani sashe cikinsu a samu kuskure a samu tasgaro to mu zamanto masu yafiya gare su mu zama masu ɗaga ƙafa mu zama masu kau da kai me yasa saboda hidimar da suke wa addinin musulunci saboda hidimar da suke yi wa al'umma musulmi saboda hidimar da suke yi wa duniyar musulunci sai mu zamanto masu ɗaga musu ƙafa mu zamanto masu kau da kai wanda watakil in wani daban ne wanda ba su ba lallai mu ɗaga masa ƙafa ba amma fa ƴan uwa akasin haka shi yake faruwa yau al'ummar mu a yau yadda suke kallon malamai waɗanda suke karantar da bayin Allah addinin musulunci suna musu kallon ma'asumai ne in an ce ma'asumi wanda kwata-kwata baya laifi a yau idan malami yayi laifi kwaya ɗaya tak sai duniya ta tashi tsaye take zama ai ta cece ku ce ana yama didi da magana ana ta yaɗa shi a social media mai zagi na yi mai kushewa na yi mai la'anta na yi saboda ban mu da tarbiya ba haka bane sunnar Allah ba haka bane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba haka bane sunnar sahabban manzon Allah duk wani wanda yake da ɗawainiya da hidima da gudunmawa da ya bayarwa addinin musulunci inda za a samu kuskure da gaggare shi kau da kai ake shiru ake a masa addu'a ta alheri afuwa ake ko da kai ne ya maka ba daidai ba afuwa ya kamata ka masa me yasa saboda yana hidima wa addinin musulunci me yasa saboda yana karantar da al'umma Allah ya san adadin mutane nawa ne ke amfana da iliminsa haka ya kamata muna mu'amalantar malamanmu a yau amma ba haka muke mu'amalantar su ba shi yasa rayuwar namu ba ta da albarka Allah ya cire albarka cikin rayuwar ta Allah ya ban mu cikin kunci na rayuwa da yawa daga cikinmu abin da za su ji ya fi ƙarfinsu saboda yadda ya kamata ba haka muke ba kuma sautari da dama ƴan uwa maluman nan da suke karantar da mutane addinin musulunci albarkacin wannan karantarwa ba a san irin matsayin da suke da shi gurin Ubangiji ba da yawa daga cikin maluma suna karantar da mutane ba su san adadin mutane nawa ne ke amfana da iliminsu kuma a ka'ida ta Ubangiji duk wanda ka karantar da shi ya amfana da abin da ka karantar da shi yayi aiki da abin da ka karantar da shi in an bashi lada kai din da ka karantar da shi kai ma za a baka lada to malami da yake karantarwa waɗanda yake karantarwa a gabansa ba za a rasa ɗaya biyu da za su ɗauka daga abin da ya karantar da su su yi aiki da shi ba sannan waɗanda suke bibiyarsa ta social media nan ma ba za a rasa ɗaya biyu waɗanda za su ɗauka daga abin da ya karantar su yi aiki da shi ba duk kuma wanda ya yi aiki da abin da ya karantar yana da ladan kwatankwacin wanda aka ba ma wanda ya aikin man dalla ala khairin falahu mithlu ajri sahibi duk wanda ya yi nuni zuwa ga wani alkhairi to yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata wannan alkhairi ka faɗi abu kaza, sai mutane goma suka ɗauki wannan abu kazan da ka faɗi suka yi aiki da shi, idan da za a ba su lada goma goma, kowane ɗaya daga cinsu a ba shi lada goma goma, to kai ma in an tashi sai an baka goma na kowane ɗaya daga cikinsu. Waye ya fi riba? Kai da ka nuna musu alkhairin kai ka fi riba. Tunda in su goma ne, kowane ɗayansu ya samu lada goma, kai ɗari za ka samu. Tunda goma sau goma ba ɗari ba, to sai zama kai da ka nuna musu su da suka yi aikin har za ka ma fi su samun ladan, saboda adadinsu yana da yawa. Yanzu inda mutum ɗaya ne ya aiki da abin da ka karantar da shi, ya samu lada goma, kai ma za ka samu goma. In mutane uku suka yi aiki da abin da ka karantar da su, aka ba su lada goma goma, to kai kuma 30 za a baka saboda su uku. Saboda haka ‘yan uwa, malamai da suke karantar da bayin Allah addinin Musulunci, ba mu san matsayin da suke da shi gurin Ubangiji ba. Mu kushe su, sai Ubangiji ya yi fushi da mu. Mu aibanta su, sai Ubangiji ya fushi da mu, ya saukar mana da kunci na rayuwa. Farashin abubuwa ya ta hauhawa, sau tari da dama za mu samu kanmu cikin matsanancin yanayi, amma ba mu san sababi ba. Abin da kake rena shi, shi zai iya jefa ka ga halaka a rayuwar duniya ko ko ta lahira. Saboda haka ‘yan uwa, dole mu zamanto musulmai masu tarbiyya, tarbiyya kuma ta addinin Musulunci. To wannan isharar da Sayyidina Umar yake yi a wannan gabar ke, saboda hidima da al-ansar suka yi ma wannan addini na Musulunci, yana wasiya wa jagoran da zai maye gurbinsa akan duk wanda ya kyautata cikinsu ya jinjina masa, sannan duk wanda ya kuskure cikinsu ya ɗaga masa ƙafa. Wannan wasiyar Sayyidina Umar ta uku ke. Sai wasiyarsa ta huɗu, ya ce wa usika bi ahalil amsal khayra. Sannan har ila yau ina maka wasiya, kai khalifan da zaka zo bayana, dangane da ahalil amsar. In an ce al amsar su ne garuruwa wanda ba mai santa santa da kasuwanni na musulmai suke, da makarantunsu, da guraren hidindimunsu, su ake kira amsar. Wasu malamai kuma na tarihi suka ce abin da ake nufi da amsar su ne garuruwan da musulmai suka kirkira a lokacin da suke kai kawo na yaɗa Musulunci. To ko wannan ne ma ko wancan, in an ce amsar dai su ne garuruwan da suka fara tasowa, ana kiransu al-amsar. To a wannan gabar Sayyidina Umar, Allah maɗaukakin sarki yadda da shi, yana wasiyawa khalifan da zai zo a bayansa, dangane da mutanen da suke rayuwa a garuruwan da suke tasowa, to yana masa wasiya na alkhairi gare su. Ma'ana ya zama mai kyautata mu'amala gare su. Yace fa innahum radu'ul adu, saboda ma'abota garuruwa da ke tasowa garkuwa ne ga abokan gaba, wato za a yi amfani da su wajen yaƙar abokan gaba, za a yi amfani da su wajen sanya tsoro cikin zukatan abokan gaba. Saboda za a ga Musuluncin nan fa yana da tarin mabiya, garuruwa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza, duk ƙarƙashin daular Musulunci suke, kuma ‘yan kule ne su ce cas, umarni shugaba zai ba su take su ɗabbaka umarninsa. To shi yasa Sayyidina Umar yake masa wasiya dangane da irin waɗannan mutane da suke zauna a irin waɗannan garuruwa, saboda su ne garkuwa ga abokan gaba. Sannan kuma wajibatul fai, har ila yau su ne masu tattara ganima su kawo wa daula, daula ta amfana da shi, al'umma musulmi su amfana da shi. Kenan suna da muhimmanci wa daular Musulunci. Daular Musulunci za ta amfana da yawansu, za ta amfana da ƙarfinsu, sannan za ta amfana da dukiyarsu. Saboda haka Sayyidina Umar ya kula da su, ya kyautata musu, ya kyautata mu'amala tsakanin su. Yace la tahmil minhum illa an fadlin anhum, karka dauka daga dukiyarsu face abin da ya karu akan bukatunsu. Wannan yana nuna kenan wanda ba shi da wadata kar a karba daga gare shi, amma wanda yake da wadata ya zama ya fi karfin abin da zai ci shine ya samu dori, ya samu kari akan dukiyarsa, to wannan za a iya karba daga gare shi. Amma wanda yake fama da cin yau da gobe, shi wannan kar a karbi komai daga gurinsa na zakka. Amma wanda ya fi karfin abin da zai ci ya dan tara dukiyar da yawa, to wannan babu laifi in an karba daga gare shi. Wannan wasiyar Sayyidina Umar kenan da ya yi ta hudu. Sai wasiyarsa ta biyar, ya ce wa usika bi ahlil badiyati khaira, har ila yau kai khalifan da zaka mai gurbi na, ina maka wasiya dangane da mutanen ƙauye, su ma ina maka wasiya ta alkai. Amsar muka ce garuruwan da ke tasowa. Bayan ya masa wasiya game da garuruwan da ke tasowa, ya bayyana wa khalifan da zai maye gurbinsa fa'ida da muhimmancin garuruwan da ke tasowa, yanzu kuma yana masa wasiya kan mutanen ƙauye, mutanen karkara, su ma kar a watsar da su, su ma ka jawo su jiki, ka yi jagorancin ka tare da su, ta kyautata musu mu'amala. Shine wa usika bi ahlil badiyati khayra, su ma sai Sayyidina Umar ya ambaci fa'idojinsu. Kenan al'ummar da za ka jagoranta kowanne yana da tasa fa'ida, kowanne yana da nasa muhimmancin. Ya ce ina maka wasiya dangane da mutanen ƙauyuka, ina maka wasiya ta alkaini. Me yasa ya ce fa'innahum aslul arabi, domin mutanen ƙauye su ne tushen duk wani balarabi, su ne tushen larabawa. Me yasa mutan ƙauye suka zama tushe na larabawa? Duk inda ka ga balaraben da ya kai ya kawo, asalinsa ƙauye. Idan ma ba a ƙauyen aka haife shi ba, to a ƙauyen ake renonsa. Ko da balarabe an haife shi a birni, to ba a renonsa a birni, ƙauye ake kai shi a rene shi. Sai zama duk wani balarabe da za ka samu asalinsa ƙauye, sawa'un a ƙauyen aka haife shi ko a birni, dai asalinsa ƙauye. Larabawan da ake haihuwansu a birane, iyayensu suna jarirai, ba su wuce wata ɗaya biyu uku ba, suna ɗebe su daga biranen su mai da su ƙauyuka, saboda dalilai guda uku. Dalili na farko, iskar ƙauye ta fi zama tacacciyar iska sama da iskar birni, domin a ƙauyuka ne bishiyoyi suke nan, suke kaɗawa, suke ba da iska. Mun san kuma iskar da bishiya take fitarwa tacacciyar iska ce, yanzu iskar da mu muke fitarwa ita bishiya take shaƙa, in ji malaman kimiyya. Idan ta shaƙa iskar da ita kuma za ta fitar tacaccen iska ne, mu ita muke buƙata mu shaƙa. To cikin ƙauyuka cike suke da bishiyoyi, saɓanin birane, birane akwai ƙarancin bishiyoyi. Sa'annan kuma har ila yau ƙauyuka babu abubuwa na zamani da za su gurɓata iskar shaƙa, saɓanin birane akwai abubuwa na zamani waɗanda suke ɓata iskar da ake shaƙa, na ƙira, na injuna masu hayaƙi da makamantansu, wanda za su iya gurɓata iskar da za a shaƙa. Irin wannan kuma babu su a ƙauyuka. To wannan dalili na farko kenan da ya sanya iyaye, musamman a zamanin baya, iyaye larabawa idan sun haifi ‘ya’yansu a birane, sai su kwashe su daga biranen su kai su ƙauyuka, domin a ƙauyuka za su kuɓuta daga kamuwa daga cututtuka. Saboda me? Saboda suna shaƙar iska wacce take ta ɗabi’a. Wannan dalili na farko ke. dalili na biyu kauyuka anan ne asalin yaren larabci yake ba a gurbata shi ba da sauran yarurruka sabanin birni ba iya laraba ne ke zaune a birni ba kauyuka iya laraba ne ke zaune a birni a kauyuka amma birane ba an samu baki da suka shigo su ma fassa jin larabci to shigowansu birane dole za a yi kokarin samun tawasul communication tsakaninsu da larabawa to tunda ba larabcin suke ji ba sai suka shigar da wasu kalmomi wanda ba na larabci ba sai suka gurbata larabci to mutum idan yana so ɗansa ya taso da tataccen harshe na larabci sai kai shi gurin da babu baki ƙauyuka asalin laraba ne ke rayuwa a ƙauyuka sai kai shi ƙauye dan ya taso da nagartaccen larabci tataccen larabci wannan dalili na biyu kenan da ya sanya iyaye in sun haifi ƴaƴansu a birane a zamanin baya larabawa suke kwashe su daga biranen su mai da su ƙauyuka dalili na uku dan yaro ya koyi dogaro da kansa ya koyi dogaro da kansa idan iyayensa a birnin suke rayu shi kuma aka raba shi da iyayen aka kai shi bakon guri gurin wasu mutane baki wanda ba su da alaka da shi ta jini aka kai su su shayar da shi to zai taso irin tarairaya na iyaye bai san shi ba irin ja a jiki na iyaye bai san shi ba irin sakalci da za a nuna masa da ƙauna ya taso sakali zai taso bai san shi ba to wannan sai ya sa yaro ya taso jarumi mai dogaro da kansa ba mai dogaro da babansa ko mamansa ko wansa ko babansa ko kawunsa to sai yaro ya taso jarumi kuma ya taso da ƙosasshen lafiya sannan ya taso da harshe wanda yake na larabci tataccen harshe wanda wasu kalmomi ba su shiga sun gurbata shi to shi yasa a nan gurin sayyidina Umar da ya yi wasiya ta alkaini ga kaliban da zai maye gurbinsa sai yake bayyana masa cewar mutanen ƙauye ya kula da su yana masa wasiya ta alkaini akan mutanen ƙauye me yasa saboda su ne tushen larabawa domin duk wani balarabe da ya kai ya kawo asalinsa daga ƙauye ne sawa'un a ƙauyen aka haife shi ko ba ƙauyen ba asalinsa tushensa ƙauye ne dan anan ya samu tataccen harshe na larabci a ƙauye ne sannan kuma zamansa a ƙauyen ya sa ya taso mai lafiya ya taso lafiyayye sannan zamansa a ƙauye ya taso jarumi mai dogaro da kansa baya dogaro da wani to wannan ya sa sayyidina Umar ke wasiyawa kaliban da zai mai gurbinsa wasiya ta alkairi ga mutanen ƙauyuka ma'ana ya kula da su saboda su ne ginshiki su ne tushe su ne asali ga duk wani balarabe sannan kuma wa maddatul islami har ila yau su ne maddatul islam in an ce maddatul islam su ne kaman ginshiki na musulunci ko jigo na musulunci su mutanen ƙauye su ne ginshiki na musulunci ko kuma jigo na musulunci ta yaya mutanen ƙauye suka zama jigo na musulunci suka zama ginshiki na musulunci saboda mutumin ƙauye duk abin da ka dora shi akai to akai zai tafi shi yasa waɗanda suke ba musulmai ba da suka gane wannan sai suke amfani da damammakin shiga ƙauyuka suna canja mutanen ƙauye daga kan addini na musulunci zuwa addinansu wajen hanyar rudansu da abubuwan duniya to kuma sai ka ga da yawa in ba a yi sa'a ba an rudi waɗancan ƙauyen an rudi waɗancan ƙauyen musulmai kuma ba su farga ba su ankara to shi yasa a nan gurin sayyidina Umar ya ce su ne ginshiki ko tushe na musulunci saboda inda za a zo a karantar da su addinin musulunci su rungume shi to ba za su rike shi sako-sako ba kamar yadda za a iya samun sakaci daga gurin wasu daga cikin wayayyu da suke rayuwa a birni. Mutumin kauye in ya rungumi abu baya rungumarsa da wasa, baya wasa da shi. To shi yasa Sayyidina Umar yace su jigo ne na musulunci mutan kauye, saboda haka ka kula da su. Sai wasiyar Sayyidina Umar ta shida, yace wa usika bi ahli dhimmati khaira. Kaga kenan wasiyar Sayyidina Umar ta mamaye kowa. Ina maka wasici na alkhairi dangane da ahli dhimma. In an ce ahli dhimma sune kafuran da suke karkashin iko na musulunci, ma'ana kafuran da suka saduda, suka mika wuya wa hukunci da hukunce-hukunce na daular musulunci, duk da dai ba su shiga musulunci ba, amma sun sallama, sun saduda, sun mika wuya, kuma suna ba da wani kaso na dukiya wanda ake kiransa jizya. Wannan su ne Bahaushe yake kira kafuran amana, waɗanda ba sa yaƙan musulmai, ba sa bita da ƙulliwa musulmai, sannan duk wani tsari da doka na musulunci sun sallama masa, sun miƙa wuya, tare da cewar dai ba su shiga musuluncin ba, amma ba sa fito na fito da tsare-tsare da dokokin musulunci. Sa'annan kuma bugu da ƙari, ana yanka musu wani dukiya da za su na bayarwa lokaci-lokaci. Waɗannan su ne ahlul dhimma, kafiran amana. To Sayyidina Umar yana wasiyawa khalifan da zai maye gurbinsa wasiya ta alkhairi ga irin waɗannan mutane, tunda suna ƙarƙashin iko na daular musulunci. Yace an tuqatila min wara'ihi, kai yaƙi a bayansu. Me ma'anar kai yaƙi a bayansu? Duk wanda zai yaƙe su ka taimaka musu, duk wanda zai tozarta su ka taimaka musu, duk wanda zai ci zarafinsu ka taimaka musu. Kenan kafirin da yake zaune zama ta amana da musulmi, idan da za a nemi keta masa huruminsa, to daular musulunci dole ne ta kare masa huruminsa, dole ne ta bashi kariya, dole ne ta bashi garkuwa, dole ne ta bashi kwaba. Sannan a ƙarshe yace wala tukallifuhum fawqa taqati, karka kallafa musu abin da yafi karfin ikonsu, wani abu da zaka dora musu ya zama gurgudan ikonsu. Tunda ana so su na bada dukiya lokaci-lokaci, to kar a dora musu dukiyar da tafi karfinsu. Shine la tukallifuhum fawqa taqati, karka dora musu, ka kallafa musu abin da yafi karfin ikonsu, yafi karfin iyawarsu. Idza addaw ma alaihim lilmu'minina qawa, in sun bada abin da aka dora musu ga mu'minai bisa ga zabin su da ganin daman su, to kar a ƙure su a dora musu abin da yafi karfin su. Waɗannan duka wasiyoyi ne Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yadda da shi yake yi wa khalifan da zai mai gurbin sa. A can wajejen ƙarshen wasiyar tana da tsayi ƙwarai da gaske. Yace wa unashiduka Allah illa tarhamta ala jama'ati almuslimin, sannan ina hada ka da Allah, ka zamanto mai jin kai, mai tausayi ga jama'ar musulmai, ka zama mai tausaya wa al'umma musulmi. Wa ajlalta kabirahum, sannan ina maka wasiya face ka zamanto mai girmama dattawa daga cikin su, masu girman shekaru, kar kaga ka zama jagora, ka zama shugaba, za ka taka wanda kake so, ka danna wanda kake so, ka faɗa ma wanda kake so magana da kaga dama. A'a, akwai wanda suke da girman shekaru, a girmama su. Wannan duka yana nuna mana yadda Sayyidina Umar ya tasirantu da Al-Qur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, yadda ya samu nagartacciyar tarbiyya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzon Allah shine yake bayyanawa cikin hadisi cewa baya daga cikinmu, baya tare da mu, wanda baya girmama manyanmu, ma'ana wanda shekaru suka tura musu, dole ne ka girmama su. Wannan karantarwar sunnan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. To shine sayyidina Umar anan yake wasiyawa khalifan da zai mai gurbin sa ya zamanto mai girmama wanda shekarun su ya tura, dattawa kenan. Wa rahimta sagirahum, kuma ka zamanto mai jin kai da tausayi ga kananun al'umma, kananun yara ka zamanto mai tausaya musu, kananun yara ka zamanto mai jin kai gare su. Domin annabi ya ce baya daga cikinmu wanda baya girmama manyanmu kuma baya tausayin kananunmu. Sannan ya ce wa waqarta alimam, ina maka wasiya ka zamanto mai girmama malamansu, malamai daga cikin al'umma musulmi ka zamanto mai girmama su. Wala tadribuhum fayadhillu, kar ka zamanto mai dukansu hakan sai ya sa su kaskanta. Al'umma musulmi kar ka zamanto mai taka su hakan sai ya sa su kaskanta. Kar ka zamanto mai danne su hakan sai ya sa su kaskanta. Wala tasta'thiru alaihim bil fai fatughdibahum, kar ka zamanto mai kebanta da dukiyarsu hakan sai ka fusata su. Wasiyar da yake masa ta kusa da ƙarshe, kar ya zamanto mai keɓanta da dukiyoyinsu, ma'ana dukiyoyinsu kana musu aiki da ya dace da ita, ka sake musu dukiyoyinsu wajen musu abin da zai amfane su, wajen raya musu karkararsu, abin da ya shafi ruwan shansu, abin da ya shafi hanyoyinsu, abin da ya shafi lafiyarsu, abin da ya shafi iliminsu, abin da ya shafi amincinsu da tsaronsu, kai musu amfani da dukiyoyinsu wajen musu waɗannan ɗawainiya da hidindimu da ayyuka. Kar ka zamanto mai takaita dukiyar a iya maslahar ka ta ƙashin kanka, kar ka zamanto mai tattara dukiyar ka batta daga kai sai na kusa da kai. Wannan wasiyar da sayyidina Umar yake yi wa khalifan da zai mai gurbinsa kenan. Ya ce idan kai haka za ka fusata su, su yi fushi da kai, hakan sai ya sa mutum ya zamanto mafi sharrin shuwagabanni. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar mafi sharrin shuwagabanni su ne shuwagabannin da kuke gaba da su, su ma suke gaba da ku, kuke kyamatarsu su ma suke kyamatarku. Wannan mafi sharrin shuwagabanni ke. Mafi alkhairin ka kuma suna cikin halin ni'a, suna cikin kunci. Karka hana musu albashinsu a lokacin da ya dace a biya su, a gurbin da ya dace a biya su, karka hana musu albashinsu. In ka zama haka, me kane musu albashinsu, to za ka talauta su, za ka tsiyatar da su, su rayu cikin talauci, su rayu cikin tsiyata. Wannan wasiyarsa ta ƙarshe ke. Abinda wasiyarsa ta ƙarshe ta ƙunsa shi ne haƙƙoƙi da aka yanka za ana ba wa talakawa, shekara-shekara ne, wata shida-shida ne, a wata uku-uku ne, a wata-wata ne. To kar ya zamanto lokacin da aka yanka za a ba su ya zo ba a ba su, yana zuwa a yi maza a ba su kayansu. Idan har lokacin zai zo a kame ba a ba su ba, to hakan zai jefa su cikin yanayi matsanancin yanayi na talauci, zai jefa su cikin yanayi matsanancin yanayi na rayuwa. Sai zamanto in kai haka ka cutar da su, cutar da mumini kuma laifi ne mai girma a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin Alkur'ani. Innal ladina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana, lallai fa waɗanda suke cutar da muminai maza da kuma muminai mata, wannan sun yi dakon laifi mai girma. Saboda haka idan lokaci da aka yanka za a ba su albashinsu ya zo, to kar a cutar da su, domin cutar da su dakon laifi ne wanda yake mai girma. to wannan wani sashe ne na wasiyoyi da sayyidina Umar yayi wa khalifan da zai mai gurbinsa, kusan gabobin wasiyoyin idan ana bin su daki daki ba su gaza gaba 30 ba. A yanzu kamar mu hakaito kadan daga ciki wanda bai fi 1/3 ba, wasiyoyin da muka hakaito yanzu ba su wuce 10 ba cikin wasiyoyin da sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yayi wa khalifan da zai zo a bayansa, khalifan da zai mai gurbinsa. Wannan yake nuna mana yadda sayyidina Umar ya damu da maslaha ta al'umma musulmi, yadda sayyidina Umar yake so a yi nagartaccen jagoranci. Wannan ya sa shi yin waɗannan wasiyoyi wa khalifan da zai mai gurbinsa, wasiyoyin da suke cike da alkhairi da albarka. To bayan sayyidina Umar ya kammala wasiyoyinsa kamar yadda muka karanta a tarihinsa da ya gabata, sai Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa, sai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To in ba a mance ba, a baya mun yi bayani cewa gabanin sayyidina Umar ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyana mutane guda 6, ya ce a zaɓi jagora a cikinsu. 6 nan duk wanda aka zaɓa ya cancanci ya zama jagora. Akwai sayyidina Aliyu ɗan Abu Talib, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi na farko kenan. Akwai sayyidina Uthman ɗan Affan, Allah madaukakin sarki ya yarda da shi na biyu. Akwai Abdurrahman ɗan Auf na uku, Allah ya yarda da shi. Sannan kuma akwai Sa'ad bin Abi Waqqas na 4, Allah ya yarda da shi. Sannan akwai Az-Zubair bin Al-Awwam na 5, Allah ya yarda da shi. Sai kuma na 6 su akwai Talha bin Ubaidillah. Waɗannan mutane guda 6 sayyidina Umar ya ayyana su akan in an tashi a zabi jagora daga cikin 6 nan duk wanda aka zaba ya cancanci ya zama jagora. To sai Allah ya dauki rayuwarsa. Bayan Allah ya dauki rayuwar sayyidina Umar, yaya aka yi aka zaɓi jagora cikin mutane 6 nan da ya ayyana? Wace hanya aka bi wajen zaɓen jagora? Wannan ita ce gaba da za mu je gare ta ta gaba, wadda yanayi na lokaci ba zai ba mu dama mu duba wannan gabar ba. Ina ga za mu jinkirta bayani akan wannan gaba, yadda aka yi aka zaɓi wanda zai mai gurbin sayyidina Umar cikin mutane guda 6 nan da ya ayyana, wace hanya aka bi aka zaɓe shi. To wannan shine zai zamanto karatunmu na majalisunmu na gaba mako mai zuwa. Sai mu dasa aya a wannan gabar, abubuwan da muka faɗa waɗanda suke na dadai, Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.